baba su da sarkin labari.
Wata mata da sabani ya gifta tsakaninta da kishiyarta, an yi zargin ta datsa mata kai da addahan lahira. Subhanallahi. Shi kuwa wani mutumi da ake zargin suna shuka badala da wata bazawara a gidan wata matar aure. An yi zargin yayi wa mijin matar dukan koshi saboda ya ce su daina abin da suke yi. Wata daga cikin waɗanda ake zargi da satayi yaran yankin Hotoro zuwa jihar Anambra, ta yi wa wata gandiroba kwanta-kwanta ta arce da ankwat da take hannunta. Bayan da ta zagaya ban ɗaki lokacin da kai ta asibitin Murtala don duba ta.
Bayan ta dan fara samun lafiya an ƙara mata jini, ka ga ma yanda take, amma ta gudu.
A bangaren zawarawa kuwa,
yau tana gari kaza, gobe tana gari kaza, haka kuma alhalin muna da aure.
Za mu ƙarƙare da fannin mu na lafiya ku dakace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin. Kuma kamar kowace rana, gabanin shirin namu ya fara warwarar zare da abawar rigizar rahotannin da ya kullo, ku zo mu mabudi da karatun labarai.
Babban daraktan hukumar Hizba Dr. Aliyu Musa Aliyu ya ce hukumar za ta shigar da koyar da darussan zamantakewa aure a sabuwar makarantar koyar da aikin Hizbar wadda gwamnatin jihar Kano za ta ginawa hukumar. Dr. Aliyu Musa ya bayyana hakan ne a ganawarsa da manema labarai kan yadda hukumar ta bayyana farin cikinta da kuma shirye-shiryenta kan yadda za a tafiyar da al'amuran makarantar bisa tsarin da ya dace. Ya kuma ce baya ga horar da jami'an na Hizba kan yadda za su gudanar da aikin su cikin kwarewa da kuma tanade-tanaden doka da ma kuma darussan zamantakewa aure waɗanda za su taimaka wajen magance wayar mace-macen aure. Kwalejin za ta kuma rinka koyar da sauran jami'an Hizba da suka fito daga wasu jihohi don sanin dabarun aiki. Duba dai da hukumar Hizba ta Kano ta yi fice a tsakanin sauran hukumomin Hizba da ke sauran jihohin ƙasar nan. A nan kuma hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karuta ta damƙe sama da tireloli uku na gurɓatacciyar fulawa a kasuwar Singa da ke nan Kano. Da yake shaida manema labarai kaman shugaban hukumar Bafa Babba Dan Agundi ya ce hukumarsa ta himmatu wajen haɗa hannu da dukkanin hukumomin da ke ƙoƙarin tabbatar da nagarta a rayuwar al'ummar Kano. Babba Dan Agundi ya ce sun samu rahoton sirrin ne game da hada-hadar kasuwancin gurɓatacciyar fulawa wanda daga nan suka nemi izinin kotu na shiga domin kare lafiyar al'umma. Aliyu Wali daga sashen labarai.
To kafin mu gangara zuwa ga jigon rahotanninmu na yau, za mu ɗan waiwaya baya kaɗan zuwa ga jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda wata mai tsohon ciki ta faɗa hannun hukumar hana sha da fatawcin miyagun ƙwayoyi bayan da ta ɗebi kayan madiri ta ɗuf ta kuma shiga gidan gasar dambe. Jakadiya Falmata Abdullahi Masheliya za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan wannan labari.
Na saƙon Firdausu Maidila za mu fara, inda take cewa Allah ya shirye masu wannan harka ta shaye-shaye, mu kuma al'umma annabi Allah ya ƙara shirya mu. Haba baiwar Allah, ga ciki ga shaye-shaye, ya kamata ki ji tausayin ɗan da ke cikinki ko ba za ki ji tausayin kanki ba. Saƙo daga Abdulaziz Tela. Ita kuma Ummul Rahma matan Ahmad mai wankin hula cewa take tab jaririn shine abun tausayi, Allah ya shirya. Shi kuwa Hafiz Eskura cewa yake ke duniya ina za ki kai mu, shaye-shaye ga ƴaƴa mata Allah ya shirya. Masu shaye-shaye Allah ya shirye ku. Hukumar NDLEA Allah ya taimaka. Sako daga ƴar Mallam Sheka da sakon Dahiru Dan Jufaki jihar Kaduna za mu karkare cewa yake subhanallah mace da ciki da shaye-shaye Allah ya shirya. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damun kanto sakanninku ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To madalla, jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda wata mata da sabani ya gifta tsakaninsu da kishiyarta, ƙarshe aka yi zargin ta datsa mata adda a kahan lahira. Subhanallahi. Matar dai mai suna Fatima Dahiru mai shekaru 22 an yi zargin ta datsa wa kishiyarta ta Wasila Isyaku Farawa adda a Katarasu tun a ranar 6 ga watan 2 na shekarar da ta gabata. Kuma ka san abinka da hukuma, haka aka yi ta bi daki-daki. tun daga wancan lokaci tsakanin wajen yan sanda har zuwa gaban kotu. Kotun ma kuma yanzu ake matakin babba. Mai lamba biyu karkashin Justice Aisha Rabi Dallami, inda bayan karanta mata tuhumar laifin tun a baya sai ta musa. Lauyan gwamnati kuma Barista Lami da soran dinki ya gabatar da shaidu biyu da suke nuni da cewa ita din ce da ta aikata. Dan haka aka sanya wannan rana ta yau domin ci gaban shari'ar. Sai dai kuma a yau din lauyan da yake kare ta Barista Bashir Sufi sai ya ce bai shirya ba. Ita kuma kotun ta ce to a dawo ranar 4 ga watan gobe dan a dora. Alabashi a sannan ya shirya din. Kamar dai yadda jakada Yusuf na Daba Ismail ya rawaito daga kotun. Kuma labarin shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809 11449. Muna dakon ku. To a yayin da ake zargin waccan mata Fatima Dahiru da kaftawa kishiyar ta ta'adda aka halahira, shi kuwa wani mutumi da ake zargin suna shuka badala da wata bazawara a gidan wata matar aure, an yi zargin yayi wa mijin matar dukan koshi saboda ya ce su daina abin da suke yi. Jakada Abubakar Sabo yana da ci gaban labarin daga kotu, tunda dai shi ma an kai shi gaban alƙalin.
Mutumin dai an zargi cewa ya ta san ma wuce maka idan rawa, inda ya sami wani mutum ya ringa jibgarsa, sakamakon bazawararsa ta koka masa cewar mutumin ya shiga mata hanci da kudindini. Da fari dai bazawarar suna zaune ne a gida daya da mutumin da aka daka, ita ma da mijinta. Daga bisani kuma Allah ya yi wa mijinta rasuwa. A nan ne sauran mazaunan gidan suka zargi cewa tana kawo mazan da basu dace ba, suna kuma shiga har gidan, inda shi wancan mutum da aka duka ya yi mata magana. To maganar ce ba ta mata dadi ba, lamarin da yasa ta gaya wa daya daga cikin zawarawan nata. Shi kuma ya ware kwanji ya ringa jibgar wancan mutum da suke zaune a gida daya da bazawarar, wanda ya ce mata tana yin abubuwan da basu dace ba na kai maza gidan. Jin zafin dukan ne ya garzaya wurin yan sandan sheka, ya kuma yi karan matar mai suna Hajara Hassan. Su kuma bayan sun kammala bincike suka gurfanar da ita a kotun magistrate mai lamba 25 da ke zamanta a gidigidi court road karkashin mai shari'a Abdi Mai Wada. Kuma ko da aka karanta mata tuhumar da ake mata sai ta musanta. A nan ne kotun ta sanya ta a hannun beli zuwa ranar 2 ga watan gobe don ci gaba. Allah kyauta ya kuma shirya. A hannu guda kuma shi ma dan siyasan nan Mustapha Jarfa ya sace gurfana a gaban kotun magistrate mai lamba 47 da ke zamanta a gidigidi court road karkashin mai shari'a Hudu Haruna Abdu. Dan mai sauro dai bai manta ba, a baya an gurfanar da Mustapha Jarfa a kotun magistrate mai lamba 34 da ke zamanta a rijiyar Zaki, inda ya amsa wasu laifin da ake tuhumarsa, wasu kuma ya musanta. Kasancewar sauye-sauye da aka samu na aiki yasa aka canja kotun da za a cigaba da sauraron wannan kara daga waccan kotu zuwa wannan kotu mai lamba 47. A nan din ma dai ko da aka karanta masa tuhumatuman da ake masa guda uku na tada hargitsi da kuma barazana ga rayuwar mataimakin gwamnan Kano Nasir Yusuf Gawuna da kuma bata masa suna, duka ya musanta zargi-zargen da ake masa a gaban wannan kotu. A nan ne dan sanda mai gabatar da kara ASP Sunusu Muhammad ya roki kotun da sanya wata rana, kasancewar yan sanda suna ci gaba da bincike. A wannan gaba ne lauyan da yake kare shi Barista Bashir Muhammad Tudun Wuzirci ya tsaya a gaban kotun ya bayyana cewa baya suka akan batun saka rana don ci gaba da wannan zama, amma yana roƙon kotu da sanya Mustapha Jarfa a hannun beli, kasancewar laifukan da ake tuhumarsa da su duka za a iya bada su beli. A nan ne kotun ta sanya rana Alhamis din nan ta 20 ga wannan wata na Fabrairu don duba yuwar ba da shi belin ko akasin haka. Bayan fitowa daga kotun mun zanta da lauyan Mustapha Jarfa, wato Barista Bashir Muhammad Tudun Wuzirci, wanda ya karin haske dangane da karar.
Yau zama ne na farko a gaban wannan kotu, saboda haka kesin za a fara shi ne daga farko, kuma an karanta masa duka tuhuman da suke kansa ya musa duka gaba daya. Kuma mun yi roƙo a gaban kotu na ta sashi a hannun beli, wanda kotun ta ce za ta duba yiwuwar sashi a hannun belin kuma ta faɗi ra'ayinta. Ta ce mu dawo zuwa 20 ga watan Fabrairu gobe kenan, Allah ya.
Masu iya magana dai na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa Abakar Sabu, Baba Suda.
To Allah Ubangiji ya kyauta a mu. Kuma a yayin da shi wancan mutumi na farko da ake zargin suna shuka badala da bazawarai ya arce, shi kuwa wannan bazawarin rabuwa sukai da tasa matar saboda wani dalili. Ga dai jakadiya Asma'u Sadiq Bebinais ta cikin tattaunawar da sukai da shi a fannin zawarawa.
Mun je biki ne zamfara, sai ta gani da yake a cikin kawayen amarya take, sai ta nace ta ce sai ni. Ni kuma a lokacin ban shirya aure ba. Da na dawo gida daga zamfara, kawai sai ta yi mun waya kaman bayan sati ɗaya, ta ce ga ta a Kano. To ni na ta ma da wasa take. To saboda yanayin rayuwa, da na ɗauke ta sai na kai ta gidan yayata, sai na zayyana mata duka abin da ya faru. Sai muka karɓi lambar iyayenta, sai yayata ta kira ta suka yi magana. Da suka zo, sai suke tunanin ma ko za su kama ni, za su kai ni ƙara, na sato musu ya makamancin haka. Sai ya zamanto an samu masala cewa ita ce ta biyo ni. Sai suka ce to gaskiya in dai daga sai nake sai dai na fito, su ba su bayarin sa dinga yawace-yawace bin maza ba. Tunda aka ne magana ta koma hannun manya, da ta koma hannun manya sai suka ce su sun amince za su yi min auren, ba ma laifi ba komai, in dai hannu din take so shikenan za a haɗu za a auren.
To amma ina iyayenka sun aminta da hakan ka iyayen naka?
Eh sun aminta, tunda ai sha'anin aure abu ne na rufa juna asiri. Sun aminta su ma sai suka goya min baya 100%.
Akai auren, to me raba auren kenan?
Ito da ƙarshe dai gaskiya sai ya zamanto bata zama. Yau tana gari kaza, gobe tana gari kaza, haka kuma alhalin muna da aure. Sai bayan sati haka ta dinga dawowa, ita ba ai kasuwa ba dai. Ashe daman halinta ne yawon. Tana yawace-yawacen, akai rufa-rufa, akai min wannan auren. To da ƙarshe dai abin da ya raba auren kenan gaskiya.
To domin jin kaddara ce ko ganganci, sai ku bi mu ta cikin sabon shirin namu mai lakabin kaddara ko ganganci da karfe 1 ranar kowace Litinin a tashar tamu ta Dala. A nan kuma wata daga cikin waɗanda ake zargi da satan yaran yankin Hotoro zuwa jihar Anambra ce, ta yi wa wata gandiroba kwanta-kwanta ta arice da ankwad da take hannunta lokacin da za ta zagaya ban ɗaki bayan da aka kai ta asibitin Murtala don duba lafiyarta. Tun da farko dai ɗaurarriyar mai suna Paul Messi an da yi kai ta gidan ajiya da gyaran halin ne da ke kurmawa saboda laifin da ake tuhumarta da shi na satan yaran daga yankin unguwar Hotoro zuwa jihar Anambra. Kuma tana cikin wannan gida ne sai jini ya balle mata. Matsalar kuma ta fi ƙarfin asibitin da ke cikin gidan ɗaurarrin. Don haka aka kai ta asibitin Murtala cikin dare saboda a sama mata lafiya. Aka kuma haɗa ta da wata gandiroba. Kuma a can ɗin ne ta buƙaci a ba ta dama ta je ban ɗaki domin ta ɗan wanke jikinta tunda dai ta fara samuwa. Bayan kuma ta je ban ɗakin ne da ankwad da take hannunta. Wani tudu wani gangare kuma sai ta yi wa gandirobar kwanta-kwanta ta arce ta yi layar zana tun a 'yan kwanakin baya kaɗan na farkon wannan shekarar. Don haka su kuma jami'an gidan ajiya da gyaran halin suka shiga farautarta ta kowane ɓangare. A wannan karan kuma suka samu nasarar kamo ta a unguwar Fanshekara. Ashe a can tefa kare tana waya da wasu mutane, su kuma suna ci gaba da zuwa ziyartarta a Fanshekarar. Kuma da ke dama can su jami'an gidan ajiya da gyaran halin suna da lambobin wayar mutanen da suke zuwa ziyartarta lokacin da take gidan ajiyar na Kurmawa. Sai suka haɗa kai da sauran jami'an tsaro musamman DSS. Suka yi tirakin ɗin lambar wayar wani da dama can yake zuwa ziyartarta a Kurmawan. Sai kuma gashi an gano cewa sun yi waya da ita lokacin da ta guje take zaune a Fanshekarar. Don haka aka kamo shi ya kuma kai su inda take zaune a Fanshekarar suke yin wayar da ita. In ji babban kwantrolar hukumar a nan Kano Magaji Ahmad Abubakar.
Bayan ta dan fara samun lafiya an ƙara mata jini, ka ga ma yanda take, amma ta gudu. Shi na farko an kama shi ne saboda shi yana ɗaya daga cikin wanda bincike ya nuna ya ziyarce ta a ranar. To dole aka yi tracking ɗin shi, da Allah ya sa aka same shi, kuma shi ya yi bayanin hayan da aka yi. Shi yanzu an sake shi. Wannan ya taimaka matuƙa sosai. Don haka dole amfani da wannan dama in yi godiya ga director na SSS da jami'ansa, kuma in yi godiya ga commissioner 'yan sanda da jami'ansa na wannan gagarumin gudunmawa da suka bamu, wanda har Allah yau ya bayyana.
To jakadin labarin dai Abubakar Sabo ya rawaito cewa tuni jami'an gidan ajiya da gyaran halin suka sake garkame ta tare da bin tsarin sake tuhumarta da sabon laifin nata na arcewa daga hannun jami'an. A hannu guda kuma dokar ta su tace duk gandiroban da tsararre ya gudu a hannunsa to za a bincika idan har akwai sakaci to akwai yuwar ya rasa aikin sa inda muke fatan kada Allah Ubangiji ya sa ta jaza waccan ta matangan diroba jangwam kuma labarin mun saka muku shi a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyin sa akai dan haka ne ma jakada Hassan Mamuda ya u ya leka mana shafu
da sakon Abba ya mama sheka za mu fara karanto sakonnin naku inda yake cewa abun mamaki to Allah ya kara bada sa'a ana kama masu laifi da suke kokarin guduwa daga gidan ajiya da gyaran hali haba baiwar Allah kin san kina jin tsoron hukuma amma kike aikata satar yara to Allah ya shirye ki sako daga Firdausu Ibrahim Naibawa iko sai Allah to Allah ya rufa asiri amin sako daga Na'ima Salisu assalam Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin sako daga Salisu Dalhagarko shi kuwa Bashir Abubakar daga jahar Kaduna karamar hukumar Kubau kuma cewa yake to babban magana a gaskiya wannan gandiroba akwai sakaci a aikin ta Allah ya kyauta tabbi jan Allah ya taimaki wannan gandiroba muna taya ta murna sako daga Yahaya Yusuf Tudun wadar dan kadi ya kamata hukumomi da wadanda abin ya shafa su yi gaggawa yanke mata hukunci sako daga Imran Suleiman bisa yanayi na lokaci da sakon Umar Muhammad Sambo Fali jahar Bauchi zamu dakata da garanto sakonnin naku yayin da yake cewa da fatan wannan mata za a yi saurin daukar mataki akan ta don gudun kada irin wannan abu ya kara faruwa wadanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba mun gani muna godiya
to kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki daya ko shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya za mu je ga fannin mu na lafiya inda jakadiya Aisha Ibrahim Abdul ta zanta da wani ƙwararren likita akan cutar tamowa wato yunwar ƙananan yara
sunana Dr. Mahmud Gambo Jahun shugaban bangaren yara na asibitin Malam Aminu da kuma Jami'ar Bayero abubuwan da ke kawo cutar tamowa sunan da ya zo ne ba a sanya akai wannan tamowan ta shigo ba magana ce dai ta rashin abinci shi ko rashin abinci abu ne da yake alakanta da samu da rashi saboda shi dan adam ba zai rayu ba sai da abinci duk inda aka ce wayannan din ba kin ga matsalar cutar rashin abinci za ta iya shigowa idan aka ce yau akwai cuta baki na ciwo ko ciki na ciwo ko in an ci zai amai kin ga misali za a iya samu alamomin za ka iya raba su kashi-kashi akwai alamomi wadda ita uwa za ta gani ta zo ta faɗa asibiti misali rashin kuzari sannan an zo asibiti kuma za a auna a gani akwai gwaje-gwaje da ake wanda likita zai duba ko ma'aikacin lafiya zai auna ya gwada a gwada kaurin fata a duba ido a duba jiki yanayin girma a gwada tsayi a gwada nauyi duk kuma a hada su wuri guda sannan a tabbatar shin wannan yaro tsayin sa da nauyin sa ya kai sikelin da ake bukata ko kuwa a'a in bai kai ba sannan sai a dada dora da wasu gwaje-gwajen na asibiti wanda za a iya tabbatarwa da kan cewa cutar nan ta rashin abinci ce ana so duk masu da Ubangiji Allah ya bata juna biyu ta yi kokari ta ci abinci wadda zai gina mata jiki kuma ya gina jikin danta lokacin da yake cikin ta da kuma bayan ta haife shi shi kuma abinci mai gina jiki kashi-kashi akwai kashin bangaren energy that is kuzari akwai kuma bangaren protein bangaren abinci mai gina jiki sannan kuma akwai bangaren sinadarai na vitamins da minerals sannan kuma da mai mai ba fa man shafa ba mai na gyada mai dai da ake dafa abinci da shi
To mai sauraro da fannin na lafiya ne shirin na wannan rana ya kammala sai kuma gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a madadin Abba Ibrahim Lafazi wanda ya ɗawainiyar sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum